بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala cikin kimar sa ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Asabar 18 ga watan Rabiul Awwal shekara 1446, wanda ya daidai da 21 ga watan Satumba 2024 miladiya, a wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafin Batul Ahkam na Al-Hafiz Al-Allama Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Muna nan a babul Aidain, mun fara min hadisin farko a babin حديثنا عبد الله ابن عمر وان ديكي بعد العبارة انتوا ما زالنا ينا قبا تدى صلى كهم دقا بايا صلى ايدي دقا بايا كما سي بيون تا صلى دا خطبة ان شاء الله دامو كارا يوم وانا حديثي كما سورا وصلا كتين فائد وجي مكارا فدا سيو تيكا وانا حديثنا ايدي همسن دا كافو مشغا كاراتوا كوي tambaya da aka yi mana muka ci a biyon bashi a wannan karatu insha Allah, wanda dan waye tambaya na hukuncin kashe ko sauro ko kuma wasu kwari da kamar shokin haka ko wasu abubuwa wanda yake ana amfani da su kusan a zahiri zaka ga kamar wato wuta ce. Abin da tabbata kuma a cikin ya tabbata daga manzo Allah shine manzo Allah ya ce ba mai yin azaba da wuta sai Ubangijin wuta. To shi yasa wato wataƙila aka yi wannan tambaya din. Abinda malamai ke faɗa cewa la yu'adhibu bin-nari illa rabbun nar, wannan hadisi bai shafi wato yin amfani da shokin ko kuma wani abu bai kama da shi ba. Suka ce shi shokin ba harshen wutan ne ba, galibi yakan rike magudanan jini ne sai ya haifar da shoki din ko abin da kuma da wannan. Haka zalika wasu ƴan wayoyi da aka sa da an sa mutum sai ya sanadiyan konewa abin, wannan ba shine asalin wutan ba. Wannan hadisi yana yin magana akan asalin wuta ne, shi yasa malamai da yawa suke halatta amfani da kamar bindiga. Bindiga shi ma ai wutar ce, amma shi saboda adan kula yake a dalma ce da sauransu aka harhada ya zama ya haifar da konewa din. Wannan malamai suka ce bai shiga ciki ba. Sannan kuma suka ce ya karye jini ne kawai, sannan akwai bukatar a amfani da irin wannan abubuwa saboda in aka ce za a bar wannan kwari sai su cutar da al'umma. To akwai alhaja al-zahira, akwai bukata. Daga cikin dama abinda wato malamai ke gane abu in ya shiga cikin razari da aka yi ko bai shiga ba shine ka a samu bukata baki daya. In ya zama akwai bukatar abin kuma bukatar abu yili take, to shari'a ba ta hana ka abin da kake bukata. To wannan kwari kamar da aka sani ana bukatar a kashe su, kuma daga cikin hanyoyin da ake kashe su shine amfani da wannan wuta din saboda a tunkuɗe cutarwar su. Sannan malamai suka ce kuma yayin da mutum yake sa musu wannan shokin ko kuma wannan abubuwa na kamar wato abin da yake kore su da shi, in sun fada ciki sai su ji ya rike su abin baki daya. Wannan ana yi ne ba dan san a kona su ba, sai dan wato a tunkuɗe cutarwar su. To da wannan ne malamai suka ce wannan babu laifi da aka amfani da shi. Wannan shine magana na Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen daga cikin fatawoyi da ya faɗa da shi da wasu daga cikin malamai. Insha Allah ba za mu tsawaita ba, ina jin ai wannan abin yake. Insha Allah za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. حديث لك عبد الله بن عمر يكتي ومزع الله أبو بكر وعمر سنكرا تسنى ينسل لك إيدي كامن في خطبة. هذا ما دمك أكرشي من مقالا تيوى مروان ابن الحكم لقسيم الخلفاء بنو أمية shine ya zo ya farar da wata wani abin da yake bid'a ce a cikin addini. Yayin da ya zo yana shi a ganin sa kawai zai fara gabatar da kuɗi ba kafin sallar juma'a, kafin sallar idi, daga cikin hujjan da yake bayarwa shine wato tunda a lokacin bayar da ta'abiya shi ba kowa ne ke san shi ba saboda abubuwan da ya gabatar sai ke ganin in yace za a yi sallar idi ka daga baya kuma a yi hudu ba to wasu ba su zaba sai dama ba san shi ake sosai ba to sai fara gabatar da hudu ba ka fusa da idi kaga dole sai mutum ya zauna to har aka samu kamar da yake cikin as-sahih hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Sa'id al-Khudri da kuma waninsa suka yi masa inkari cewa a'a as-salatu qabla al-khutbah sallah ka bu ba ya mushi inkari wannan mutumi sannan Abu Sa'id yake cewa yaji manzala ya cewa mara aminkum munkaran fa yaghiruhu bi yadihi wannan shi yasa wato watakila tambaya ta yi yawa ba irin su Ibn Umar ta sune malamai a lokacin waya yake shine yake bayyana cewa manzala abin da yake wakana aikin sa da kuma Abu Bakar da Umar shine suna yin khutba ne suna yin juma'a idi ne daga bayan gama idi daga bayan sai ya khutba akwai magana cewa khutba din wannan wajibi rukuni daga cikin sallar idi ko ba a yi ba sai ta yi ko ba ta yi ba insha Allah akwai inda zamu ci da wannan matsalar nan gaba da kuma wato wajibi ne sai mutum ya sarara ko bai sau ko ba wajibi bane shi ma wannan insha Allah zamu yi magana akan shi wannan hadisi akwai fa'idoji da yawa da malamai ke fitarwa zahiri daga cikin fa'idojin shine wato wajibcin yin bayanin ilimi ga ma'abuta ilimi yayin da wani ya zo da wasu sabbin siyasansa kuma sabbin wasu policiesinsa wanda suke nema su zama barazana ga addini to wannan wajibi ga ma'abuta ilimi su fito fili su ga cewa wannan abin da ake yi ba daidai ne ba wani malami yana son ya ce wani shugaba yana son ya ce zai halatta auren jinsi to wannan wajibi ga malamai su fito fili su faɗa cewa magana auren jinsi na duk wanda ya je ya yi aka haramu ya yi aka haramu kuma su faɗi abin da ubangiji ta handar na zunubi akan wannan ka ga nan Abdullahi ibn Umar duk da mahukunta ke yin wannan aikin to amma tun da yake manzala ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq inma ta'ata fil ma'ruf wannan ya sanya basu ji cewa shi shugaba ne ba za su ki faɗan wannan gaskiyan ba wannan suna ilimi dole a bayyana shi ila iya kare ilimi in za a bayyana kuma a bayyana ta yadda ba za a haifar da fitina ba kaga in za mu iya wato faɗan ita shi munkarin mu ce wannan haramun ne saboda a cikin addinin musulunci saboda Allah ya ce ba za Allah ya ce ba tare da mun ci mutunci shi shugaban ba sai mu yi haka baka bukata sai ka ci mutunci sa balle har yaji haushi ya zai dauki mataki akan ku baki daya dirka ke ku amma dai dole ilimi sai an bayyana shi ubangiji ya riga ya dau alƙawari ga wanda duk wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi to sai ya bayyana shi kai ya koye shi koyewa kuma tana ga wata kalilan ana ce ya sahabbai ba su yi ma kowa kara ba ko Abu Bakar ko Umar ko Uthman ko Ali ko ba wani ne in dai akwai nasu to ba sa jin shayi su faɗa nasu za su ce wannan shine abin da suka tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma wannan hadisi kamar yadda muka faɗa yana nuna wato cewa wato abu ne mai kyau a yi hujja da aikin Abu Bakar da Umar limamai ne na shari'a manya-manya ne daga cikin sahabbai kaga anan Abdullahi dan Umar kai tsaye yana da sai ya raba Abu Bakar da Umar a daga dogo da nuna maka cewa su ma wannan guda biyu malamai ne na shari'a Abdullahi dan Umar yana cewa tun muna wato yaran mu muna cewa mafificin wannan al'umma bayan Annabi da shine Abu Bakar sannan Umar wannan ba shi kadai ba da yawa sahabbai sun faɗi wannan magana saboda haka wato waɗannan sahabbai guda biyu ko mutum na so ko baya so ubangiji ya riga ya zabe su a al'umma dai ka bal tun daga farkon halitta da aka yi na ayyan Annabi Adam har zuwa karshe ba a taba samun irin Abu Bakar da Umar bane ba Annabi bane in dai mutum kin dai mutum shi ba Annabi bane to bai kai Abu Bakar bai kai Umar ba wannan shine abinda malamai ke faɗa kuma wannan yana da asali cewa wato za a yi koyi da Abu Bakar da Umar yana da asali saboda fadin manzo Allah ya tadau bil ladaini min ba'di min ashabi Abi Bakr wa Umar wannan hadisi ne manzo Allah yake cewa ku yi koyi da wanda suke baya na daga cikin sahabbai na wato kaga idan ishara a cewa Abu Bakar da Umar za su rayu bayan manzo Allah kenan ku yi koyi da waɗannan da suke baya na sahabbai na shin su ne Abu Bakar da Umar a wata ruwaya manzo Allah yake cewa inni la adri ma qadara baqai fiikum ban san zan iya wato adadin rayuwar da zan yi da ku ba ya dafa al'umma taqalu bil ladaini min ba'di ku koyi da wanda suka zo bayana wa ashara ila Abu Bakr wa Umar ya kuma yi nuni zuwa ga Abu Bakr da Umar ya kuma ce wahtadu bi hadi Ammar idan kuna neman shari'a to ku je ku neman shari'a Ammar yace wa ma hadathakum ibn mas'ud fasaddiquhu da abin ibn mas'ud ya gaya muku to ku gaskata shi a wata riwaya wa tamassaku bi ahdi ibn ummi maktub ku riko da wato nasiha da kuma wato kintsi na Abdullahi dan mas'ud Allah wajin ya faɗo wannan sahabbai dan ya nuna wato kullan su da kuma abin da suke akai na ilimi amma dai wanda suka zo a farko ga sunni Abubakar da Umar kuma aka ce al-ittida ba al-hidaya ba al-ittida ba balanta al-ittida yana yafi wato fadi akan al-ittida al-ittida wannan shi yana nuni zuwa ga wato shari'a din na jagoranci na siyasa da kuma jagoranci na addini baki daya da hujja da kuma abin da duk kake da wato kake da shi wanda zaka yi musu biyayya waɗannan Abubakar da Umar da ya kamata kai musu wasu daga cikin musamman da Asia wannan hadisi suna kokarin cewa hadisi ne ma da bai da asali kusan su suna da wani dabi'a duk yana da wannan hadisi ko da ba bai da asalin har hadisai da'ifai to su wani lokaci sukan je su dauko su dauko wani hadisi irin wani hadisi su jimmuru da shi sai da shi aliyu a wajen kin wani ba yana da nashi farilla baka bukatar sai ka mishi kariya da masu wasa gane ba to wannan hadisin da kaga kamar yana nuni zuwa ga khalifacin Abubakar da Umar to da ce min ba'di a bayana kaga yana nuna wato mazalla kamar ya yadda da khalifacin Abubakar da Umar kuma ya nuna cewa wannan abin da aka yi an yi daidai al'umma ta yi daidai to a jere kawo su to sai su suke cewa wannan hadisin bai ma tabbata ba wanda duk ƙaryar ahlus sunna ce kawai bai ma tabbata ba ta fuskar isnadi to aya abu za mu dan yi magana kan isnadin kadan sannan mai magana kan ta ina ne ya zama ake huja da magana Abubakar da Umar akwai yadda ake huja da su akwai lokacin kuma da sunna ta zo za ka huja da su da wannan maganar wannan hadisi ana rubuto shi ta hanyar tabi'i guda biyu daga sahabbai guda biyu ta hadisi Abdullahi dan Mas'ud da hadisin Hudhayfa ibn al-Yaman da masu waɗannan masu kokarin cewa hadisin bai tabbata ba sai su kawo hadisin Abdullahi dan Mas'ud da shi ake da matsala kansa ya zo ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud ya kuma zo ta hanyar Hudhayfa to hadisi da ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne wanda yake Isma'il ibn Yahya ibn Salama ibn Kuhayl yake rawatowa daga Salama ibn Kuhayl daga Abi Zahra daga Ibn Mas'ud cewa Ibn Mas'ud ya faɗi magana makamancin haka Imam Tirmidhi da ya rawato wannan hadisi yace hasanun gharib min hadha alwajh yace hadisi ne hasan mai kyau wato yana nufin matanin kenan gharibun amma dai wato akwai kadaikantaka akwai kadaici a wannan hanya wannan fuska da aka samu riwayar a riwaya hadisi Abdullahi dan Mas'ud wannan hanya ce kadai aka same ta la na'rifu illa min hadisi Yahya ibn Salama ibn Kuhayl ba mu san wannan hadisi ba sai ta hanyar wato Salama ibn Kuhayl nan da yace al-gharib hasan al-gharib yace gharib kaman yana nuna maka hadisin ga Abdullahi dan Mas'ud gaskiya ba san shi ba sai ta wannan hanya kaga wannan wani hanya ce ta da ke nuna cewa hadisin ba laliya wannan ba Abu Zahra sunansa Abdullahi ibn Hani yana riwaya yana daga cikin wato al-majina Abdullahi dan Mas'ud da riwaya sa ba su da yawa wanda ke riwaya daga wajen shi ne Salama ibn Kuhayl wanda fika ne wanda ke riwaya daga Salama ibn Kuhayl shine Yahya ibn Salama dansa to shi Yahya ibn Salama gaskiya wato wa sai da hadisi malamai da yawa sun yi soki lamirin sa saboda haka shi yasa wato shi Ibn at-Tirmidhi yake cewa Abu Isa at-Tirmidhi yake cewa hadisi ne hasanun gharib yace hasan ya dahu shi wannan matanin an san shi ta wani hanya wannan abinda hadisin ke fa'idatar wa an san shi ta wani hanya amma dai ta wannan hanya da ana Abdullahi dan Mas'ud akwai magana akwai rauni a tare da shi to wannan shine abinda su suke kawowa na cewa hadisi ne wanda yake bai tabbata ba kuma Abu Zahra Abdullahi ibn Hani ya daga cikin majalisar Abdullahi dan Mas'ud zai wahala a sallama mishi shi kansa ya rawaito wannan hadisi kuma ba a taba jin sauran almajalisar Abdullahi dan Mas'ud na rawaito wannan hadisin ba to amma hadisin ya tabbata daga ta hanyar Hudhayfa ibn al-Yaman ga wanda ya san sina'a hadithiyya zai tabbatar hadisin ya inganta bayanin haka shine Imam Tirmidhi da Ibn Majah da wasu su sun fitar ta hanyar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga Abdul Malik ibn Umair daga Maula barannan bawa na Rabi'i ibn Hirash sunansa Hilal daga Rabi'i ibn Hirash daga Hudhayfa sai ya ambaci hadisin ya ambaci falalan Abubakar da Umar ya ambaci falalan Ammar ya ambaci falalan Abdullahi dan Mas'ud da makaranta a baya Abdul Malik ibn Umair saduq li hasan al-hadith hadisin sa shi amtacce ne hadisin sa ko dai sahihi ko hasan Hilal wannan malamin sa a wannan riwaya Hilal shi Hilal ba san shi ba majhul adala ne ina an ce da an Abdul Malik ibn Umair an Hilal عن مولى لربعي. مولى لربعي شنو هلال؟ مولى ربعي ابن حراش. ba wanda ya wasaka shi sai Ibnu Hibban al-Adan sana wato tawfiqin mujahid sadaka hadisi ta wannan fuska akwai dan rauni amma rauni da kankani to amma Imam Tirmidhi da Ibnu da al-Hakim an-Naisaburi sun fitar ta hanyar Mis'al ibn Kidab. Mis'al ibn Kidab ya da tsarifi at-Tawri da kuma Sufyan ibn Uyayna. Wannan lokacin sai Ibn Uyayna sai ya ƙara Za'ida a ciki, Za'ida ibn Qudama. Duka su ukun da Mis'ar da Isbad ibn Uyayna da Za'ida suna rawatowa daga Abdulmalik ibn Umayr, daga Rabi'i ibn Hirash, daga Qudayfa ibn Yaman. Wannan isnadi ne tabbatacce. Duka su uku suna rawatowa daga to su wasu sai su ce wannan hadisin ai wato akwai shi Abdulmalik ibn Umayr tadrisanci yayi wato yayi dinguri amma asalin malamin sa a ruwaya shine wancan hilal din sai zama hadisin kaga ya zama mai rauni kenan. Amma Abdulmalik ibn Umayr ya saurari Hirashin, ya saurari Rabi'i ibn Hirash, ya saurari kuma Hilal din, kuma galibi yana da ruwaya ma da ake yake cikin as-sahih ake ruwatuwa ta hanyar Rabi'i din, dan haka abu ne mai sauki je ma ya ji ruwaya ne daga maulan ya kuma ji daga wajen shi Rabi'i din, dinna dukai suna rera ruwaya daga wajen su, bal ruwaya ma da aka fi rikewa shi ne ruwayan da yake yafi daga Rabi'i ibn Hirash. Al-Bukhari yana ruwaya da ya yi ruwaya ta wannan sansara din Al-Malik ibn Umayr daga kuma Rabi'i ibn Hirash, saboda haka wannan ruwaya ce hasan. Banda wannan kuma suka ce Sufyan ibn Uyayna shi ma nan yayi dungu saboda wai ya wani lokacin ka ƙara Za'ida ibn Qudama, wannan shi ma ba yi da wani matsala, dama Sufyan ibn Uyayna ko ma ya tadrisi ana karɓar tadrisancin sa saboda li'annahu la yadallis illa an thiqah, wannan ba babu wani matsala gami da wannan. Sannan shi Al-Malik ibn Umayr in ma an ce shi shine matsalan hadisin to ba ma shi kadai ya rawaito hadisin ba, akwai Amr ibn Harim Al-Azdi Al-Basri arwasa cikin wato Sunan Tirmidhi ko Tabi'u Tirmidhi, Waki' ibn Jarrah arwasi ke rawatowa daga Salim ibn Al-Ala Al-Muradi daga Amr ibn Harim daga Rabi'i ibn Hirash, wannan duka rijal thiqat ne, abutattu ne, saboda hadisi ne wanda ya tabbata cewa manzo Allah ya ce ku koyi da waɗannan shugaban da ke baya na Abubakar da Umar, a hadisi ne wanda ya tabbata hadisin Huzaifa ibn Yaman. Abdulmalik ibn Umayr yana ruwaitowa da shi da wannan Amr ibn Harith Al-Azdi Al-Basri suke ruwaito wannan hadisi daga Rabi'i ibn Hirash. Rabi'i ibn Hirash yana daga cikin manyan kuma tabi'ai suke ruwaita daga Huzaifa ibn Yaman, da haka hadisi ne da ya tabbata. Sai dai anan kamar da ina tsammanin a wancan lokaci ma mun yi wannan magana, idan aka ce ai koyi da Abubakar da sunna Abubakar da Umar, wannan me yake nuni? Yana nuni akan cewa idan sunna ta zo ba kuma magana Abubakar da Umar sun ba ta fatawa a bar shi, wannan ba haka malamai ke nufi ba. Abinda ake magana su waɗannan galibin al'amarin su Abubakar da Umar, da ga koda sun in aiki suka yi zaka je zaka samu wani hadisi yana koya musu baya, su suka fi kowa fahimtar wato hadisai da kuma Qur'ani da kuma ta ina ake ɗaukan wannan hukuncin yanayin yadda wato mai wannan ma'ana take nufi a Qur'ani ko sunna, in ka kawo to wanda suka fi kowa sanin tawilin Qur'ani ko sunna su ne waɗannan Abubakar da Umar, saboda haka to duk abin da suke yi suna ƙara tijjaga maka sunnan manzon Allah ce. Amma ba wannan ba yana nuna idan an samu wani ya yi fitawa saboda ya jaci ɗaya daga cikin sunnoni, wannan yana nuna a bar magana suna mazala ya aiki ta Abubakar da Umar ba. Abubakar da Umar suna su aka bar sauran sahabbai aka samu sunna guda ɗaya bi ta kuɓuce musu. Umar bai san sunna ta wato mai sunna ta hadar gami da in ana wato annoba ba, shiga za a yi ko a ƙi shiga ɗin, sai da ya tambayi Ibn Abdurrahman Ibn Awf, kaga a shi sunna tana kuɓuce masa. Abubakar shi ma haka, an samu gami da gado suna ta kubuce ba sai an gaya masa, to shi kaga ana iya samun su ba da fatawa a zahirin fahimtar su, amma sai a samu sunna to kuma sunna ake gabatarwa. Amma lalle idan aka sabani aka samu Abubakar da Umar ga fatawar su, to malamai suna ba bangaren Abubakar da Umar wato girman sha'ani kwarai da gaske, sannan kuma Abubakar da Umar da Uthman da Ali su ma ana ba su wannan girma na wato na gaske, saboda su ne wato suka fi kowa zama da manzo Allah, kuma suka fi kowa sanin halin manzo Allah da kuma nasoshin shari'a. Wannan shine abinda Umar shi za Umar ke cewa as-sunna ma sanahu Allah wa rasuluhu, sunna shine abinda manzo Allah da Allah da manzo suka ce sunna ce, ba wai abinda wani ne ce sunna ba. Abubakar shi mai da sunna mai zaman kansa,
amma yana da sunnan da yake jiddidawa ta manzon Allah saboda wannan shine abin da yake akwai wallahi ta'ala a'lam kuma kaga wannan yana raddi ga az-zahiriyya wannan hadisi yana raddi da zahiriyya ahlul zahir su Dawud az-zahiri su Ibn Hazm az-zahiri yana ba sa daukan manganin sahabbai da wutar kima su ba sa daukan maganar sahabbai da wutar kima kawai su cewa suke kawo musu Qur'ani da hadisi kawo su wa samu wasu suna dan barin hadisai su wasu kai suka matsa suka ce za su dauki hadisan amma ko ba wasu da maganar sahabbai ai maganar sahabbai sun saba to wannan ba shi ne abin da malamin ke maka amma dan sahabbai sun saba to maganar wani sahabi zama hujja akan wani sahabi amma idan da sun yi ijma'i wannan wajibi a bisu sannan kuma idan suka zo suna maka fassarar nassi wannan shi ma wajibi ka bisu saboda su ne suka halarta lokacin da wayin ki sauka sun bi ka gane ba eh saboda haka dole ka bar fahimta ka koma fahimta to kaga wannan a sabani su Ibn Hazm al-Zahiri sai ga kawo magana Abubakar sai ga kawo magana Umar sai ga magana sahabbai sai mu duwa na bai dabe mu ba na nasi kawai eh an kullura ai lokacin da muke katin juma'a kafin zaman ai ya kawo magana da sahabbai sahabban yace ni ya tabbata gare su amma mu ku ba shi ne hujja a wajen mu ba mu hujja shi ne hadisi kawai zai kawo hadisan sa Allah sarki Ibn Hazm al-Zahiri sabbin sunna ya sai sabbi shi amma kuma dai kaga an yi kuskure a nan eh sai shi ba shi na yana karba amma wai yana shi abin da yake magana wannan bai zama hujja shi eh al-qaul sahabi bai zama hujja eh shi sai kaga a magana zaka ji cewa ina ma suwa suna bin hujja sahabi magana sahabai to ga magana sahabai ne bisa ko ba da eh Ibn Hazm al-Zahiri Allah ta'ala ya jira sa a sahihi shi ana magana amfani da maganar sahabbai a in suka ijma'i wani wajibi a bisu saboda kamar suna gaya maka ga yanayin ma'anar nassin ce ma'anar nassin suna gaya maka ma'anar Qur'ani da sunnan da ka karanta din kake cewa kai ga fahimtar ka to suna gaya maka wannan bintin da ka kuskure ce haka zaka suka ka fasara to wannan shi ma wajibi ka aiki karba wannan fasara in suka maka ijma'i kan fasarar aya kaza ko hadisi kaza to wannan wajibi ka karba سيا حديث نغبا حديث 151 ما له سوى عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له فقال ابو برد بن نياق خال البراء ابن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاه وعرضت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد من بعدك وانا حديثي هذا البراء بن عازب daga cikin manyan sahabbai da mutan Madina radiyallahu ta'ala anhuma shi da babansa qala ce khadama annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha bazalla ya wata rana yayi mana kutuba ranan idin babban sallah ba'da salati yayi ta bayan sallah kaga shi ma ne ya ƙara mai ta ba'da salati dan ka fahimci sunna inda take fa qala sai bazalla ya ce shi mana a ce kutuban sa man salla salatana duk wanda ya sallaci sallan wata ta idi wa nasaka nusukana kuma yayyanka irin yankan mu fa qada asaba nusukatu ya dace da layya wa man nasaka qabla as-salati duk wanda yayyanka kafin sallar idi fala nusuka lahu to bai da wato layya fa qala abu burda ibn niyar sai wani sahabi abu burda ibn niyar yake cewa khal bara ibn azib wanda yake baffa ne na al-bara ibn azib dan uwa ne na mahaifiyarsa ya rasulullahi ya manzon Allah inni nasaktu shati qabla as-salah ai ko dai ni na riga na yanka dabba ta kafin sallah wa'arattu anna al-yawma yawma aklin wa shurbin saboda na san cewa yau rana ce ta ci da sha rana ne na ci abinci ba rana ne na azumi ba wa ahbabtu an takuna shati awwalan ma yudhbahu fi baiti kuma na yi kwadayi dabba ta zama ita ce farko abin da za a ci a cikin gidana a yanka a cikin gidana a ci hada bahtu shati sai na yanka wannan dabbatawa wata gaddaitu qabla an ati as-salah nayi kalace na kafin zo sallah eh kaga shi al-ghada ana magana kalace kafin zuwa sallah ina ma cewa al-ghada in aka bar al-ghada a hadisi ana magana mutum ya ce mun yi kalace kafin zo sallah kaga yana nuna maka wannan karata yayin shi da wuri kenan sallan idan aida ruwa ake inda ta ba ya karya fa qala shatuka shatu lahamin yace ai dabba ka kudan ba ce kawai na kaje ci nama kawai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah sai manzo yace ya ma'aikata Allah fa ina indana alaqa ce amma muna da wata wato dabba karama shine ana mai wata hudu ko abin da ya kamata wata hudu zuwa abin da bai kai shekara bane wa ya habbu ilaina min shataini idan kuma wannan dabban tafi soyuwa a wajen mu akan ma a bamu dabbobi guda biyu a fatatizu wa anni wannan zaka isar min yanka qala na'am sai manzo Allah ya ce eh zaka isar maka kai dai walan tujza an ahadin ba'daka amma ba zaka isar ma wani ba bayan kai eh shi kadai ne ya samu rahusar sa kuma daga shi ba an kulle ta
sallallahu alaihi wasallam
to wannan hadisi akwai abubuwa sosai daga cikin abubuwan da wataƙila mun hatta wani akwai magana kutuba akwai maganan hukuncin sallar idi wajibi ko mustahab ko sunna ce muakkada akwai maganan layya wajibi ne ko sunna ce muakkada akwai magana ta wato hali ga yin azumi ranan idi ranan idi rana ce ta yace arabtu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbin ba rana ce ta azumi ba rana ko mai azumi kake yi indai wannan rana ta ji to dole ka tsaya ka dakata ka cika shata kunna har sai an matsa fadin sa da yake cewa man salla salata na manzala da yake cewa duk wanda ya salla irin sallar musu ya da sallar idi wasu daga cikin malamai kamar su ahna sun yi hujja da wannan hadisi a cikin jeren jeren hujjoji da dama da ake da shi wajen cewa to kaga nan yana nuna wajibcin sallar idi ce man salla salata na wanda ya salla irin sallar wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa yanka irin yanka mutu ya dace da wato ibadar sa annusu zai yi lokacin ibada a dunkule baki daya ko zai yi lokacin kuma ibada ta wannan rana a dunkule zai yi lokacin kuma yanka ake magana a fakaice kuma wannan shayarwa ta ga Imam Ahmad Imam Ahmad shi ma yana ganin sallar idi kamar wajibi ne a wajen sa yana mashhuri a mazhaban sa mashhuri a mazhaban shi ita sunna ce amma afwan fardhu kifaya ce mashhuri mazhaban Hanabila ita salatul idaini fardhu kifaya ce wato idan aka samu sun yi sun dauke ma wasu amma aka samu duka wannan shayir ta zagayo ba ayi ba to ayi zulubi wannan shayir mashhurin mazhabin Hanabila amma ana da riwaya a wajen sa na cewa ita ma wannan sallar idin wajibi ne ga kowanne musulmi sai ya fita mutukar dai yana da daman ya fita yake fita to yana da zulubi wannan ɗaya daga cikin riwaya daga Imam Ahmad kuma shine mazhabin Abu Hanifa to Abu Hanifa sai ka sunna ce wajibi a wajen su mu malaman malikiya da kuma shafi'iyya sun tafi akan cewa ita sunna ce muakkada sunna ce muakkada mu a wajen mu zaka dinda mu zaka wani kuma ta sunnatun wajiba wanda duba risala da sunnatun wajiba ya fada ibnu abi zal qira wani ita sunnatun wajiba zamu magana akan wannan istilahi wannan zauracin na malikiya wani lokaci yana da wasu ma'anoni magana ce mai hankali da mu kware da gaske sunnatun wajiba daga cikin hujja da malamai ke kawowa banda wannan hadisi na cewa wato manzala ce man salla salata da kaga wannan ai jumla ce shartiyya wanda ya salla irin sallar mu ya kuma yanka irin yanka mu to ya dace kaga bai yi maka ne bai dace ba inda ai faqara asaban nusuka wannan shi jawab na man na shartiyya da aka kawo daga cikin hujjan da malamai ke kawo wa da ke nuna cewa sallar juma'a wajibi ne sallar idi wa sallolin idi guda biyu a babban sallah da karamar sallah wajibi ne shine ummu hadisi ummu atiya yana nan gaba ga yanzu zai zo insha Allah ko ba an ce yanzu ba zai dido a cikin karatu ummu atiya ya ce sahihain take cewa amarna an nukhrija fil idain al awatiqa wa zawat al khudur wa amara al fayyad an ya'tazilna musalla al muslimina take cewa manzala ya umarce mu mu fitar da al awatiq yara mata wal wadawatul khudur yara mata wanda suke gabda irin balagan nan suna al awatiq wadawatul khudur wanda sun balaga kan ma sun daina fita tunda su saboda mutuncin mace galibi wasu abubuwa wuce kumce da wasu abubuwa masu wahala in mace ta riga ta girma ta zama budurwa to shikenan ta daina yi shikenan sai a je sai ya zama dole ya zama dole kaga ana fita wannan amma sai a mata wani daki a can karshen gida haka saboda a kiyaye mutuncin ta to wannan shi ake cewa zawatul khudud wanda suke amma abota sutura ana musu wani wani waje inda za su rika zama za su na kansu saboda wannan kiyaye musu mutuncin su to har waɗannan kaga dai suna kure gida ba fuwa take ba ita al'awatu kuma yara ne mata sun fara jin kashin balaga wasu ma sun balaga farfafan balagar su magana ce afto da su sannan kuma aka ce afto da mai haida ita ba masala za ta yi ba to malami suka shine malami ke cewa to kaga anan cewa a fito da wa'annan yannan yana nuna maka cewa to wanda ma ba su ba su ya fitanta ta fito kenan inda fito kamar yayin zanibi kamar yayin dan tunda wadannan wadannan kamar da aka sani ai ba wajibi ne sai sun fito har salat juma'a ba har salat jami'i ba sai sun fito ba mata sai an fito salat jami'i ma wajibi ne amma ba sai sun fito ba sallan juma'a kaga kuma shi ma wannan kuma wannan sallan wajiba ce amma ba a ce sun fito ba amma saboda girman sha'anin wannan sha'ira sai aka ci a kira su suka ce to fa dalla ala wujubi ala ghayrihi min al-ahra wannan ya nuna cewa wanda ba su mutu ya shi yafi tantance shiga cikin wajibi amma su daga cikin su malaman malikiya su su kamar da muka ce suna cewa sunna ce muakkada fi haqqi ma'mur al-jum'ati a hakkin wanda aka umarci shi ya je juma'a saka su wa man dubi fi haqqi ghayri ma'mur ma'muriha wanda kuma ba wajibi sai je juma'a to wannan ba ma dole bane shi man dubi ne kai a wajensa su a wajensa har mata ma ba dole wai sun fita sallar idi ba ba kuma wai za a bada musu ba ba su na ce mu akada a wajen kamar dubu ne a wajen su tunda ba zama dole su sai sallar juma'a ba wannan shine mashhurin mazhabin mu amma dai kamar da nace ibnu abdullah da yake tashi kawo wannan wannan magana yana nake to magana maliya tace sunnatun wajiba sunna ce wajiba shi aka yi kira eh to ai kaga shine ba cewa sunna ba akada in bai je daga gaba kaga ba za a ci farko ya zini ba ba za a ci ya zini ba amma kaga a magana na masu yawa wajiba kaga idan yaki zuwa to yayi zunubi kuma ana bin shi zubannan bashi sai ba abin da kake zubannan sai istighfari to mu a malikiya kaga akwai ta'biri da malaman ke yi wa lokaci galibi sun fi cewa sunnatu muakkada in ka je kai wal zaman malikiya kaza ka gani amma dai wasu daga cikin malamai kamar su mai risala su cewa suka yi sunnatu wajiba sunna ce wajiba ita wannan ta'biri daga Imam Malik wani lokaci a takhrij din wannan ta'biran daga Imam Malik ko daga cikin manyan malaman mazhabinsa akwai nukta akwai wasu abubuwa da ya kamata a riga ganewa in Malik yace sunnatun wajiba ko wani abu da yace sunna ce amma kuma za ka ga wani lokaci yana cewa ayi uba akan ta to akwai abin da shi al-Marzi al-Mazri yake faɗa a cikin sharhi da yake at-Tanqid yake cewa wani lokaci ana iya cewa sunnatun muakkad sunnatun wajiba a Malikiya abinda ake magana idan baka yi baka da zunubi amma dai an kira ta sunna saboda mannan ba a same ta karara a Qur'ani yau ta hanyar manzo Allah aka samu wannan wajibin sai a ce sunna saboda sunna ce ta manzo Allah shi sunna ta mana shadan ta mana ita amma wajiba wato safuska idan ka bata kai zunubi shine almazi yake cewa to ana iya samun wannan a maganin ganin malikiya daga baliku kansa yace sunnatun wajiba amma haka yake magana kamar misali da yake kawowa shine kamar gusar da najasa sai ga daga cikin malaman malikiya sun ce sunnatun wajiba amma ko za su ce kuma idan kai sallah da najasa a cikin a tafan ka kai sallar ka kaga to ina magana sai sallah kaga wajibi ne a wurin su kamar wato cika haba da gemu Imam Malik yana cewa wanda aka same shi yana cire gemu sa ai shi dan daure ne kuje ku zane shi ku zane shi sarai tukuna to kaga wanda in ba wajibi ne a wajen su ba zai faɗi wannan magana ba kamar wato yin bismillah wajen yanka babal yaka dabi da wannan sunna da ba kuma wani lokaci idan aka yi sai ga a ci ba za a ci ba qur'ani a karama ma fito nuna cewa yi wannan ba kai a ci abinda ba a ci bismillah ba to shine alma Muhammad bin Ali al-Mazdi yake cewa wa hadhihi nuqtu hasana yace wannan abun lura ne mai kyau yajibu an tadabbara hawajibi magane ga abu game da maganar malikiya fa qad waqa'a fi masail ashabina ma la tankashifu laka haqiqatahu illa biha saboda akwai maganganun mutanen mu malaman mu a malikiya suna faɗan sunnatun wajiba magana nufin su kenan ba suna maganan wai sunna ce in kai baka zunubi ba suna nufin sunna baka cewa wannan sunna ce daga manzo Allah aka fi samu fahimtar ta aka fi dauko wannan sunna din min halal yi zakarnahu daga ciki akwai abin da muka faɗa maka fi zati najasa wajen kusa da najasa wa tasmiya da kuma wato cewa bismillah wajen yanka wa satrul awrati da kuma wato sista al-awra fi salati asalla ila ghayri dhalika mimma taqifu alayhi fi mawadhi'ihi da kwatankwacin haka wannan ya fada cikin sharhu at-talqin na al-qadi Abdul Wahhab sai kaga ko yaushe ne malikiya idan suka ce sunnatun wajiba ko suke maganan mustahabi ba ba kowace ne suke magana mustahabbi ba suna iya cewa sunan wajibi akan wajibin ba illa iya ka dai sun kira shi suna saboda ya fi shahara daga sunan manzon Allah ne wannan abu an gane ka ga shiwa da kake da yafi shi da Qur'ani ba da amma wata kina suna duba maganar ma an haramin dami wa zikr rasulullahi fakulu hadisin manzon Allah dai manzon Allah yake faɗa wannan hadisi da ba da sunan wajibi ba wani lokaci kusan a lokacin al-musalahat terminologies da malamai bai riga an abun nan ba saboda wani lokaci za a tara ta akitar hujujin maganganun malami sai aka to me asalin yake nufi kan kaza inda wani lokaci zai iya cewa la ba sa akan abin da ke wajibi ne ba wani lokaci zai iya cewa wajibi amma yana da wujubu sunnah wani lokaci zai ce sunna yana da kuma sunnatun wajibi saboda malaman su suke aiki tukuru waje su gane me yake nufi shi wannan malami ne shi sa wato dole ba za ka fahimci a nusus na malamai sai kana bibiyan malamai da suka fi ka wato tsayawa kan maganganun wannan malami wajen wato shisharin sa saboda haka anan wannan cewa sunnatun wajiba da ibnu abi zai yi gami da idi to fa zai iya zama ɗayan biyu ko ne zama a malikiya ana a wajen wasu lokacin malikiya musamman imam malik yana maganan idan mutum ya bar wannan sunna din to kai tsaye ya bari da gangan to ya zini wannan shine maganar sunnatun wajiba zai iya dauka zai yana kuma sunnatun wajiba shine wato idan mutum ya iya bar sau ɗaya sau biyu wannan kuma shi ma yana da usul na malik akwai wasu abubuwa da idan ka bari sau ɗaya sau biyu baya ce maka matsala dai ce maka danni amma ya zama aikin ka kenan bari to sai ya ce an yi zunubi kuma akwai hukuma wannan wanda bai fahimci usul na malik ba sai ya rika ga cewa idan irin waɗannan abubuwa da za ka ji ana cewa wannan malik ta sunna ce ta ce ai sunna ce amma kana cewa dole sai biyu a ai ka je ka nufa maganar malik din ai yana da usul ɗinsa yana da wasu abubuwa da yake tafiya a kansa tunda yanzu za ka ga akwai wasu abubuwa da maliki yake cewa duk wanda bai yi ba an sanar da adalar shi a kama shi a bige shi a mushi hukuma a mushi kaza kan mustahabbi ko raghiba zai yi wannan ba zai yi ba dole sai da abin sunna sai mu aka da wajiba a wajensa saboda haka maganar cewa sunnatun wajiba wannan watakila shi kansu a malikiya ya zama akwai fuska kwarai da gaske daga cikin dalilin da malamai ke kawowa na nuna cewa wajibi wasu daga cikin malamai shine fadin Allah ta'ala fasalli lirabbika wanhar wannan akwai tafsiri da malamai ke yi sabain me wannan aya take magana wasu daga cikin malamai da suka ce nan da aka ce fasalli lirabbika kai yi ma ubangijinka sallah sun ce ana buƙatar salati da idaini akwai ne nazari a wannan cewa dan me za a kai salati da idaini kadai ba da sauran salloli amma wasu daga cikin malamai suna daukan wannan a matsayin hujja na cewa sallar idi ita kamata ta fara shiga tunda a ce wani har kaga ana maganar wato a yanka ne suka za a soki dabba wasu sun malai kun ce wani har dan tana maganar wato ka sa hannunka ne a girji shi ma dai wannan duka tunda annahar ya daga cikin wannan waje ne da malamai ke fasarawa alayi hal da wannan akwai magana da malamai wajen tafsirin wannan aya sabani na malamai a magana na ba lokaci kuma ba fara da warba magana mai inganci gaskiya ni da nafi karkata zuwa gare shi shine wato sallar idi wajibi ne ga kowane musulmi wajibi sai ya fita in ya bari da gangan haka ne zuwa to yana da zanubin kin zuwansa sa wannan saboda hadisin Ummu Atiyya wannan yana nuna wato zahiri akan wajibci bayan da zahiri manzo Allah ya ce kawai a fito da har wanda a wasa maka da suna fita ba a ce yaya na banya duk su fito su zo su gaji a ce a fito face wannan wata shari'a ce babban musulunci wannan kuma galibin sha'anin shari'a shine ana yin irin wannan gangamin da abin da yake wajibi ba abin da yake musahabbi ba ko abin da yake da riba ce na raka'i sannan kuma daga cikin abin da zai kara sa ka fahimci wannan wajibcin shine abin da yake magana mai inganci na malamai cewa idan sallar idi da sallar juma'a sun haɗu to wajibcin halartar sallar juma'a ya tsara to kaga wajibi shi ya kamata ya sarar da wajibi ba wai musahabbi ya sarar da wajibi ba wannan akwai magana na malamai akan wannan masalar amma insha Allah idan muka zo kan gaba ko a nan ko kuma a wani karatun dai za mu ƙara kawowa wannan insha Allah ta'ala kuma wannan shine ikhtiyarin Sheikh Sa'id Ibn Taymiyyah Taymiyyah shi ma yana ganin wannan maganar juma'a a ce ta zama salatul idain sallar idi guda biyu a ce su zama wajibi su suka fi kamata saboda ta wannan sha'ira ce yanzu mu kaddara ta al'umma a samu ko baki ɗaya su daina yin shi wannan sha'ira ai shakka ba mu za mu riga musu wani kallon kallo wa alama ya ake gane cewa daga cikin alamomin musulunci cewa lalle musulunci na da rai a wajen a ga kuna yin wannan sha'ira kuna yin kabar bari kuna yin kaza kuna yin yanka kuma wannan shine ikhtiyarin wato Muhammad ibn Ali Shawkani shine ikhtiyarin Sheikh bin Baz shine ikhtiyarin Ibn Uthaymeen kuma wannan gaskiya shi bu dacewa da usul na shari'a usul na shari'a duk wani sha'ira da aka ce a yi a gangami galibi zaka same shi wajibi ne amma abin da yake ba bai kai wannan ba zaka gani ana dan sarahan mutane musamman kuma ai ba wako shi ne ke ba mutu a shiga su daye ne tunda aka ce mutum mai gangami kaga wannan yana nuna wato girman sha'anin wannan ibada Allah ta'ala ya amsa mai ibada to za mu iya dan yin magana kan ubudiyya ko kuwa a dai bashi katin da riya mun ci 40 a bashi a nan ko na ga mun bashi a nan ko da lokaci sallah yayi ba komai sai mu dakata insha Allah to abin da baka ji Allah ba mu lada Allah da bali ba a za mu dawo ai akwai maganan layya da sauran su ba za mu tada wasu abubuwan ba insha Allah za mu dakata a nan duwa da munfa da gurba abin da baka ji Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.